إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بهكم والسلام عليكم ورحمة الله
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
بركم دوانا صافية الحميس أشرن قوة رمضان أشكرا تدبو ديد تريه دود أربعين دشدا هجر من زع الله صلى الله عليه وآله وسلم دقى مكة زوى مدينة واندي ديد أشرن قوة قبو أشكرا تدبو بيد أشرن دبير ميلادية daga wannan masallaci mai albarka na Usman ibn Affan wanda ke unguwar Wasaitu a cikin birnin Abuja in ba manta ba muna karatu cikin suratu Taha a darasin mu na jiya mun tike da karshen aya ta 118 wato fadin Allah madaukakin sarki wa annaka la tazmu fiha wa la tadha laka yau zamu tashi farkon aya ta 119 fadin Allah madaukakin sarki fa waswasa ilayhi shaytan kuma wannan shine darasin mu na 18 a wannan shekara mai Allah ya ce
a'udhu billahi minash shaytanir rajim bismillahir rahmanir rahim fa waswasa ilayhi shaytan qala ya adam hal adulluka ala shajaratil khuld wa فأكلا منها فبدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وعصى آدم ربه فغوى ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى
وبنجي يتيب وسوس إليه الشيطان sai shaytan ya jefa masa waswasi ana nufin ya jefa wa annabi adam alaihi salam domin muna tattaunawa ne game da abin da ya faru tsakanin annabi adam da iblis Allah madaukakin sarki ya nemi tsokaci tun daga fadin sawa laqad ahidna ila adam min qablu fa nasiya wa lam najid lahu azma wa idh qulna lil malaikati isjudu li adam fasajadu illa iblis aba وقلنا يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى وذاك دي شيطان سيجيب هو النبي آدم وسواسي كما وسواسي يكاماشي كما الله زي قيما منيني أبند وسواسي يكونسا نفرقو دي شي وسواسي شيني شكا دنگني دا أبند كي تكنزوجيا amma da dun zuciya ta yanke sai ta zama bata yanke abu ba tana kokonto akan sa eh ko a'a to wannan shine waswasi kuma wannan aya ta nuna kenan shedan ne yake sanya wa me dan adam waswasi bisa ga fadin fa waswasa ilayhi shaytan shi yasa ma Allah madaukakin sarki yace mu nemi tsari daga sharrin me sanya waswasi wanda shine shedan wanda idan aka ambaci Allah kuma yake guduwa qul a'udhu bi rabbin nas malikin nas ilahin nas min sharril waswasil khannas alladhi yuwaswisu fi sudurin nas min aljinnati wan nas daka alwaswas shine iblis alwaswasa shine abin da yake sanyawa a cikin zukatan bayi ko kace da shi annazaga an gane ko shima dai kamar hakan ne wa imma yanzaghannaka minash shaitani nazghun fasta'idh billah ko kace hamazat wa qur rabbi a'udhu bika min hamazati shayatin wa a'udhu bika rabbi an yahdurun to daka shaitan yana sanya waswasi a wata ayar a baya cikin suratul a'rab Allah yake fadallahuma bi gurur sai kafa musu dalilai amma na rudi wannan dalilan na rudi shine anan aka kira shi da waswasi to kuma shine abin da aya a gaba za ta fayyace yadda abin yake ga abin da yake musu ga abin da yake musu ga abin da yake musu to sannan wannan aya har ila yau ta nuna mana cewa ashe waswasi yakan kama har annabawa to amma sai dai Allah madaukakin sarki yakan kawar musu da shi an gane ko domin zahirin aya ta ce shedan ya jefa wa annabi adam waswasi kuma a zahirin aya waswasin nan ya kama annabi adam domin yayi aiki da shi to amma sai dai daga baya fa sai Allah madaukakin sarki ya yaye masa fa majtabahu rabbuhu fataba alaihi wahada ko yace wa asa adam rabbahu fatawa adam ya saba wa ubangijinsa bisa ga wannan waswasi da shedan ya jefa masa to sannan wannan dai yana nuna mana waswasi sharrin shedan ne kuma yakan ci dan adam kuma akwai hanyar magance shi hanyar magance shi shine neman tsari da Allah kamar yadda muka karanto ayoyi a baya sannan ba a so dan adam ya biye wa waswasi yana daga cikin hanyar da shedan yake bi ya bata wa mutum ibada ya bata wa mutum addini jefa masa waswasi na farko akan Allah Allah ma kansa ka rinka shakka akan sa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce shedan ba zai gushe ba yana zuwa wa dayan ku yana jefa masa waswasi a zuciyarsa yakan tambaye kai ce waye ka yake ce Allah to shi kuma Allah waye shi kaga wal iyad billah kaga wannan tambayar ita kam bata da amsa amsar ta shine Allah ba wanda yayi shi shiye kowa to shine manzo Allah ya ce idan dayan ku ya ji haka sai ya ce amantu billahi wa rusulihi nayi imani da Allah nayi imani da manzannin Allah kai ta maimaita wannan zikirin har Allah ya koran maka shi ko kai ta maimaita isti'aza a'udhu billahi minash shaitanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafsi to haka nan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce idan dayan ku zazo zai yi sallah tun daga alwala shedan zai rinka bansa da waswasi wani waje wani lokaci ka kama ruwa ya nuna maka kamar ai fitsari ya zubo ma ya saka kai ta walanke ruwa a ban daki dukkan jike jikinka wani lokaci sai ka fito kai alwala sai ya nuna maka ai alwalan nan ba tai ba ko kuma akwai lam'a a jikinka diddai din ya dakile kai hana ka kai sallah akan lokaci domin wannan jinkirin da kake kuma lokacin sallar yana tafiya wani lokaci har sai ka je ka shiga sallar in ka shiga sallar da kai kabbara zai zo ya jefa maka waswasi a zuciyarka aikwaka tuna kaza aikwata na kaza annabi yace da haka har sai ta kai mutum wani lokaci a sallar sa ya rikice bai ma san ko adadin raka'a nawa yayi ba to da haka dai duk irin wannan idan mutum ya ji sai ya ta'awuzu billahi a zuciyarsa wani lokaci manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce shedan zai zo har sai ya kama mazaunanka duburarka ya buda ya hura maka iska dan ka ji kamar kai hutu wani abu ya fita daga jikinka to nan ma manzo Allah ya ce idan mutum ya ji haka fala yan sarifan kada ya katse sallar sa hatta ya sami sautan aw ya ji dariha wannan kenan da haka dai shedan makiyin mu ne na daga cikin hanyoyin da yake bi wajen jefa mana kiyayyar ko wajen gudanar da kiyayyar tasa tattare da mu shine jefa mana waswasi dan ya hana mana ibada dan ya hana mu samun sukuni da natsuwar zuciya to shine Allah ya ce fa waswasa ilayhi shaytan qala yace da shi ga fassarar waswasin ya adamu ya kai adam hal adulluka ala shajaratil khuld yanzu kana so in nuna maka bishiyar dawwama wacce in an ci ta ake dawwama dawwama ba za a mutu ba dawwama ba za a tsufa ba dawwama abinda ake da shi ba zai gushe ba idan akan mulki kake wai ba za ka sauka ba in kudi ne da kai ba za su kare ba to wannan shine da haka wannan shine waswasin da shedan ya jefa wa annabi adamu alaihi salatu wassalam al-imam ibn kasir yace wa kana shajaratul khuld ya'ni allati man akala minha khalada wa dama mukfuhu tabbas bishiyar hakan ce bishiya ce ta dawwama Allah yayi ta aljanna duk wanda ya ci ta to baya mutuwa kuma duk abin da yake da shi ba zai taba gushewa ba da haka zai dau tsawon lokaci bila adadin yana cikin ni'ima to duk dan adam yana son wannan shi kansa uban ɗan adam din annabi adam yana son wannan ba wanda yake son mutuwa ba wanda yake son wata ni'imarsa ta gushe ba wanda yake son wani lokaci a ce babu shi to da ka shedan ya san wannan tabi'a ta Adamu da ƴaƴansa na san dawama sai biyo masa ta nan. Ibn Kasir yace wa qad jaa fil hadisi dhikru shajaratil khuld, tabbas ambatan wannan bishiya wacce ake kira da shajaratul khuld ya zo a cikin hadisi. Yace farawa Abu Dawud ad-Dayalisi an Abi Huraira, Abu Dawud ad-Dayalisi ya rawaito hadisi daga Abu Huraira Allah ya kara masa yadda, yuhaddithu anin nabi sallallahu alaihi wasallam, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana bada labari, kala yace inna fil jannati shajaratan, lalle a aljanna akwai wata katafariyar bishiya, yasiru rakibu fi dhilliha, wanda mahayi yana tafiya a cikin inuwarta, ma'ana duk wanda ya hau abin hawa to zai iya yin tafiya a cikin inuwarta, mi'ata amin ma ya qata'uha, shekara 100 kana tafiya amma baka fita daga cikin inuwar ba. Sai ce wa hiya shajaratul khuldi, ita ce shajaratul khuldi da Allah ya ambata a nan a cikin suratul Taha. Imam Ahmad ibn Hanbal shi ma ya rawaito wannan hadisi. Ubangiji madaukakin sarki ya ce hal adulluka ala shajaratul khuldi wa mulkin la yabla, shin ya Adamu kana so in nuna maka bishiyar dawama da mulkin da baya tsufa? Amsa shi ne eh ina so, to amma amsar bata fito ba a Qur'ani ba a faɗe ta ba. Me yasa ba a faɗe ta ba? Saboda an san duk mai hankali in ya saurara ya san amsar haka take. Duk abin da haka yake, ko an faɗa ko ba a faɗa ba, to ba sai an faɗa ba, ya zama gwaranci in an faɗa. Sai aka yi amfani da abin da na taɓa gaya mana a baya, fa'ul fasiha, shi ne a cire magana don taƙaice zance sai a jona wata fa'ul sai a ɗora daidai da faɗin Allah maɗaukakin sarki. Wa idh istasqa Musa liqaumihi faqulna darib bi asakal hajara, ai fadaraba fanfajarat min husnata asharata aina, to kaga ba a sa fadaraban ba, kawai sai aka ce fanfajarat, domin ba wai daga cewa bigi dutse kawai sai dutse a man ruwa ba, sai an yi me, sai an buga. To haka nan Allah ya ce faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayamin ukhra, asali fa afdara fa iddatun min ayamin ukhra, to amma nan ma ba a faɗi fa afdara din ba, domin ba wai kawai dan kana da rashin lafiya ko kana halin tafiya kawai ramu azumi ta hauka ba, a'a sai in ka sha, to in ka sha to ramuwar ta hauka. To da haka anan ma a madadin hal adulluka ala shajaratil khuldi wa mulkin la yabla, na'am, to kaga fa akala. To da haka dai Ubangiji ya ce a ƙarshe fa akala, sai Adamu da matarsa Hawwa'u suka ci minha, daga wannan bishiya. To a baya in kun lura, shedan da yake magana da Adamu kadai yake magana, ya Adamu hal adulluka ala shajaratul khuldi wa mulkin la yabla, amma wajen aiwatar da aiki kuma sai aka ce da Adamu da matarsa suka yi. Shine malamai suka ce wannan ya nuna tasirin namiji akan mace. Da yawa wasu abubuwan da mata suke shiga mazan suke sanya su, asali wannan agreement din da yarjejeniyar babu Hawwa'u a ciki a farkon zance, fa waswasa ilayhi, ba a ce ilayhi ma ba, duk da a wata har an ce fadallahuma, a nan Hawwa'u ta shiga, amma dai a nan a zahiri babu ita, da Adamu kadai aka yi magana. Shi Adamu shi ya yadda, don haka na Hawwa'u ita kuma ta biye masa a matsayinta na matarsa wacce take karkashin ikonsa. Da haka sau da dama mata sukan biye wa mazansu a kan abubuwa, ko masu kyau ko marasa kyau. Wannan ya sa musulunci ya hana mace musulma ta auren da ba musulmi ba, don kai ya ja ta. Amma shi ko musulmi zai iya auren wacce ba musulma ba, don in ya ja ta alheri zai kai ta. Amma ita ko musulma idan ta auri wanda ba musulmi ba ya ja ta, to ya ja ta zuwa ga shari. Shi ya sa Allah ya ce ula'ika yad'una ilan nari, su maza kafirai, abinda ya sa aka hana su auri mata musulmai don kira suke zuwa ga wuta. Wallahu yad'u ila aljannati wal maghfirati bi iznihi, shi ku Allah yana kira ne zuwa ga aljanna da gafara da izininsa. Al-Imam Ibn Kasir yace rawa Ibn Abi Hatim an Ubayy ibn Ka'ab, Ibn Abi Hatim ya rawaito hadisi daga Ubayy dan Ka'ab, Allah ya kara masa yadda. Amin. Kala yace kala Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam, manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yace inna Allah khalaqa Adama, Allah ya halicci annabi Adam, rajulan duwalan, mutum ne mai tsayin gaske, kathira sha'arin ra'as, mai yawan gashin kai, ka annahu nakhlatun nakhlatu sahuqin, kai kace itaciyar bishiya ce ta dabino mi kakka wacce ba ta da lankwasa doguwa haka yake to da haka annabi adam wannan shine sifar halittarsa to Allah ya ce fa akala minha fa badallahuma sawatuhuma adamu da nana hawwa'u da suka ci wannan bishiya ta ke farkon abin da ya fara samun su sai kayan jikin su suka zube kasa sai tsaraicin su ya bayyana abinda ba su taba gani ba su ijunan su an ce annabi adamu bai taba ganin kansa da kansa tsirara ba to da ka ranar da ya ci wannan bishiya tufafin jikin sa suka zube a kasa sai da tsaraicin sa ya bayyana gare shi to haka ma ita Hawwa'u bata taba ganin kanta da kanta tsirara ba kuma aka ce haka ba su taba ganin junan su tsirara ba da haka tsaraicin su yana bayyana duka abin sai ya tayar musu da hankali saboda a matsayin abu na farko da ya fara faruwa kenan a gare su kafin hakan hakan bata taba faruwa ba tare da cewa wannan ayar ba wai tana nufin haramcin namiji ya ga tsaraicin matarsa bane ko mace ta ga tsaraicin mijinta ba haka ake nufi ba a'a domin ya tabbata a hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ifas auratuka sai ce illa min zaujatika aw ma malakat yaminuk ka tsare tsaraicin ka sai dai ga matarka mana mata tana iya ganin tsaraicin mijinta miji yana iya ganin tsaraicin matarsa haka ma qur'ani yace walladhina hum li furujihim hafizuna sai ce illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghayru malumin mutanen ƙwarai mu'minai sune masu tsare tsaraicin su mazan su da matan su sai Allah yace illa ala azwajihim sai ga abokan auratayyarsu in namiji ne kuma aw ma malakat aymanuhum ko kuma abinda hannun su ya mallaka ma'ana kuyangin su kenan mata to da haka lokacin da annabi adam ya ci wannan bishiya farkon abin da ya fara faruwa shine tsaraicin sa da shi da matarsa Hawwa'u sai ya bayyana to da haka malamai suka ce wannan yana nuna shukumancin sabawa Allah saban Allah yana jawo kai zamo tsirara mana ka zamo ka samu tsaraici ko dai ka shiga fatara ta rashin kayan sawa ko kuma ka samu fallasa da zuban mutunci da tozarta a rayuwa saban Allah yana jawo haka domin asirin ka ya tonu mutuncin ka ya zube shi ma duk tsaraici ne shi yasa za ku ga rufa asiri da rufa tsaraici duk ake ce da su me rufawa Allahumma astur auratina wa amir rawatina da ka sitira za ta iya yiwa ta gangan jiki za ta iya yiwa ta mutunci shi yasa manzo Allah yace man satara musliman satarahu Allah wanda ya sitirta musulmi ma'ana ya rufa masa asiri ya rufa mutuncin sa bai tozarta shi ba to shi ma Allah zai sitirta shi to kalmar sitirata din ana fada ga mutunci ana fadar ta kuma ga gangar jiki domin kada tsaraici ya bayyana to da haka dai Allah ya ce fa badallahu ma sawatu ma sai tsaraicin su ya bayyana anan ana nufin tsaraicin su gangar jikin su kuma ana nufin tsaraicin su mutuncin su domin ba dan wannan abin da ya faru ba da anan Allah madaukakin sarki bai gaya mana ba wannan gaya mana din kamar fallasawa ne amma me ma'ana dan mu dau darasi mu kiyaye mu sani cewa saban Allah yana tona asirin mutum saban Allah yana zubar da mutuncin mutum saban Allah yana fallasa mutum kamar yayi tsirara a gaban idan mutane suna kallon sa wanda kuma wannan abu ne wanda duk mai hankali da tunani ba zai so shi ba to shine Allah ya ce fa badallahu ma sawatu ma sai tsaraicin su ya bayyana gare su wa tafiqa yafsifani alaihima min waraqil janna nan take sai suka fara yago ganyen bishiyoyin aljanna suna sitirta jikin su da shi an gane ko ubangiji ya ce wa asa adam rabbahu lalle adam ya saba wa ubangijinsa fagawa sakamakon haka ya shiga rudu ya shiga rudin rayuwa ya shiga cikin hali na tasku ya shiga cikin hali na damuwa to kaga anan Allah ya tabbatar da Adamu al-gayyu fa asa Adamu rabbahu wa asa Adamu rabbahu fagawa to amma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai Allah ya ce ma dalla sahibukum wa ma gawa wannan yana da nuna maka darajar Annabi sallallahu alaihi wasallam da fifikon sa akan sauran annabawa duk abin da su aka yi musu shi Allah sai ya ce shi bai da shi abin nufi abin da aka jingina musu ko dai na wani fada ko na wani zargi to shi Allah sai ya ce shi bai da shi an gane ko kaga Adamu an ce wa asa Adam rabbahu fagawa shi kuma manzo Allah ya ce ma balla sahibukum wa ma gawa to a wannan hadisi da muke karantawa hadisin Ubayy ibn Ka'ab sai yace falan ma zaqa shajarata, yayin da Adamu ya dandanu wannan bishiya ya ci, saqata anhu libasuhu, sai tufafin jikinsa ya zabge ya fadi daidai da fabadallahuma sawatuhuma da ayata ambata. Sai manzala yace fa awwalu ma bada minhu auratuhu, farkon abin da ya fito masa fili a bayyane shine tsaraicinsa al'aurarsa. Falamma nazara ila auratihi, yayin da Adamu ya kalli tsaraicin kansa da kansa, ja'ala yashtaddu fil jannati, sai ya fita a guje a cikin aljanna a tsorace. Fa akhazat sha'arahu shajaratun fanaza'a, nan ku sai wata bishiya da ta gaze fusga a guje sai ta kama gashin kansa. Dama mutum ne mai yawan gashi, ma'ana gashin kansa sai ya makale da jikin reshen wata bishiya sai ta tsayar da shi. Shi kuma Adamu yana ta kokarin ya fusge ita kuma bishiyar ta rike shi gam. To shine fanada war rahmanu, sai Allah madaukin sarki ya kira shi, ya Adamu minni tafirru, ya Adamu ni kake gujewa. Falamma sami'a kalamar rahmani, yayin da annabi Adamu ya ji maganar Ubangiji mai rahama, kala sai ya ce ya rabbu la, a'a Ubangiji na ba guje maka nake ba, walakin istihya'an, sai dai kunya ka nake ji. Ara'aita in tubtu wa raja'tu a'aidi ila aljanna, yanzu idan na tuba na daina na canja wannan abu da nayi maka na laifi na saba wa umarninka, zaka sake mai da ni aljanna? Kala na'am, sai Allah ya ce masa eh, zan sake mai da kai aljanna. To shine Allah madaukakin sarki a wani waje ya ce fatalaqa adamu min rabbihi kalimatin fataba alayh, daga nan ne sai Allah ya gaya wa annabi Adamu ko ya kimsa masa a kwakwalwarsa ga kalmomin da zai faɗa ya tuba, shi kuma in ya faɗa Allah zai karɓi tuba. Waɗannan kalmomin za ku ga da yawa mutane suna ƙaryace-ƙaryace a ƙarƙashinsu, sai a ce wai ya ga sunan annabi Muhammadu ne a jikin al'arshi tare da sunan Allah. Wai shi ne ya ce ya Allah, wannan bawan da ka haɗa sunanka da nasa na tabbatar babban mai matsayi ne a wajenka, to don alfarmarsa Allah ka yafe mu. Wannan magana ƙarya ce, babu inda ta tabbata. Qur'ani ya ƙaryata ta, domin Qur'ani ya faɗi kalmar da annabi Adamu ya faɗa ɗin Allah ya yafe masa. Ayat suratu al-A'raf, qala rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna min al-khasirin. Abinda Adamu da Hawwa'u suka ce, ya Ubangijinmu, mu bi mun zalunci kawo kanmu, in baka gafarta mana ka ji kanmu ba za mu zama cikin tafako. To wancan magana ƙarya ce. Imam Suyuti da kansa a cikin Jalalaini da ya zo fassara nan, ko cikin suratul baqara, fatalaqa adamu min rabbihi kalima, sai yace kalimatun su ne na cikin suratul taha, qala rabbana zalamna anfusana, amma wancan magana ba gaskiya bace ba. Suratul a'rab, da haka wanda suke faɗa su suna ganin wai in sun nuna haka shine yana nuna suna son annabi. Shi son annabi ba ƙarya bace, gaskiya ita ce son annabi. Ka tsaya a inda annabi ya tsayar da kai, kai abin da ya saka, ka bar abin da ya hana ka, wannan ita ce soyayyar gaskiya. Amma ba ƙare-ƙare da kage-kage da ƙaryace-ƙaryace a addini ba. Ba wanda ya kai Allah san manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Da haka duk abin da Allah madaukakin sarki ya faɗa game da annabi shine gaskiya. Abin da kuma Allah bai faɗa ba, to duk wanda ya gaya maka ƙarya yake, domin ba wanda ya san annabin kamar Ubangijinsa, kuma ba mai ƙaunarsa kamar Ubangijinsa. To sannan kuma lokacin da kace ai annabi Adamu ya faɗi wannan, kaga kai wa Adamu kazafi, kuma shi annabin kai masa ƙarya, shi kuma Allah kai masa ƙarya a cikin shari'arsa, ka faɗi abin da ba haka ba, wanda duk waɗannan ƙarairayin kowace zaman kanta take, kuma kowace Allah sai ya yi hisabi a kanta. Ubangiji ya ce wala taqulu lima tasifu alsinatukum al-kadhiba hadha halalun wa hadha haramun litaftaru ala allahi al-kadhib innal ladhina yaftaruna ala allahi al-kadhib la yuflihun. Kar kawai zuci bakinku ya muku daɗi, ku rinka sabidda baka ku ce abu kaza halal ne, abu kaza haram ne, kuma ba Allah ne ya halatta ba, ba kuma shi ya haramta ba, kawai dan ƙarya. Sai Allah ya ce to ku sani in kun yi haka kun wa Allah ƙarya, wanda ku yake wa Allah ƙarya ba zai taɓa samun rabo ba, ba zai taɓa tsira daga sharrin wuta ba, ba zai kuma taɓa shiga aljanna ba. Domin nan aka ce da kai ba za ka samu falahi ba, abin nufi ba za ka shiga aljanna ba, to wanda bai shiga aljanna ba kuma ina zai je? Wuta. Shi yasa manzo Allah ya ce man kadhaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu inna minan nar, duk wanda ya mun ƙarya da gangan ya nemi wajen zaman sa a wuta. To da haka dai wannan shine abin da ya kamata mu kiyaye. San annabi ba shi yake nuna kai masa ƙarya ba, bal ma manzon Allah ya hana ai masa ƙarya, kuma ya ce duk mai yi masa ƙarya wuta zai shiga. kuma yi wa annabi ƙarya ba soyayya annabi bace, kamar kai ne yanzu kana son mataka kuma ka rinka yi mata ƙarya, idan ta gane me zai faru, girmanka ya zube, kuma ba za ta taba dauka cewa kai masoyinta bane, mai wadari za ta dauke ka. Ko ita mace ta rinka yi wa mijinta ƙarya ko da yaushe ta maida abin al'ada, to idan ya gane ba zai dauke ki mai daraja mai kima ba, kima ki da darajar ki zubewa za ta yi. Gaskiya ita take rike kima, take rike mutunci, take rike martaba mutum, amma ƙarya zubar da mutunci take yi. Da haka addinin musulunci baya buƙatar ƙarya, Allah baya buƙatar a yi masa ƙarya, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam baya buƙatar a yi masa ƙarya, kuma da kaji an yi wa mutum ƙarya to daman darajar tasa ba ta gaske bace. Amma mutumin da yake da darajoji na gaskiya da kyawawan halaye na gaskiya baya buƙatar a yi masa ƙarya, da haka manzo Allah baya buƙatar ƙarya. To da haka dai Ubangiji subhanahu wataala anan ne ya kimsawa annabi Adam waɗannan kalmomi, kuma Allah maɗaukakin sarki ya nufe shi da faɗa, kuma bayan ya faɗa din Allah maɗaukakin sarki ya karɓa masa kuma ya yafe masa. Ibn Kathir ya ce wa hadha munqati'un bayna al-Hasan wa Ubayy ibn Ka'b, wannan hadisi yana da inqita'i tsakanin Hasan ɗaya daga cikin marwaitan da kuma Ubayy ɗan Ka'ab, fa lam yasma'ahu minhu, bai ji daga Ubayy ɗan Ka'ab ba. Sai ya ce wa fi raf'ihi nadharun, kuma cikin jingina shi ga annabi wasu malamai sun ce akwai tababa. To da haka dai wannan hadisi abinda ya faɗa a zahiri waɗansu daga ciki Qur'ani ya tabbatar, amma waɗansu daga ciki Qur'ani bai faɗa ba, kamar cewa Adamu ya zabara a guje zai gudu, Qur'ani bai faɗi wannan ba, kamar cewa bishiya ta riƙe gashin annabi Adamu, Qur'ani bai faɗi wannan ba, kamar cewa Allah ya ce wa Adamu guje mun kake, shi kuma ya ce a'a ba guje maka nake ba sai dai kunyarka, duk Qur'ani bai faɗi wannan ba a kissar Adamu. Amma magana cewa tufafinsu ya zube, tsaraicinsa ya bayyana, wannan ya tabbata. Faɗar cewar Allah ya kimsa masa wasu kalmomi wanda ya faɗe su kuma Allah ya yafe masa, wannan Qur'ani ya faɗa. Amma cewa Adamu ya ce Allah in na tuba na dawo zaka sake dawo da ni aljanna, wannan ma Qur'ani ya faɗa. Qala habita minha jami'a fa in ba'dukum fa imma ya'ti annakum minni huda faman tabi'a hudaya fala khawfun alaihim wala hum yahzanun, a wani waje fala yadhillu wala yashqa. Kaga wannan alƙawari ne Allah yake masa cewa ku sauko zuwa duniya kai da matarka, ku ci gaba da bauta min, shari'a ta za ta zo muku, ma'ana zan turo muku da annabawa da manzanni da kai da ƴaƴanka, to duk wanda ya bi wannan annabawa da shari'ar da suka zo da ita to a ƙarshe zan sake mai da shi aljanna, shine fala khawfun alaihim wala hum yahzanun, shine fala yadhillu wala yashqa. Daka dai Ubangiji subhanahu wataala anan yace wa tafiqa yaksifani alayhi ma min waraqil janna wa asa adam rabbahu faqawa thumma jtabahu rabbuhu, sannan daga baya Ubangijin sa ya zabe shi wa fataba alayhi, ya yafe masa wa hada kuma ya shiryar da shi. To cewa thumma jtabahu, wannan an yi amfani da adatul atafi, wanda al atafu biha yufidu tartiba wat tarafi, shine thumma. Thumma a larabci ana amfani da ita wajen jona magana, kamar da Hausa ne kace sannan kuma, sannan a ka'ida ta larabci duk inda kaga an jona magana da thumma to ya nuna sai da ta farkon ta faru sannan ta biyun ta biyo baya. To shine malamai suka ce wannan ya nuna duk abin da ya faru da annabi Adamu a aljanna na cin bishiya da yayi da sabawa umarnin Allah da biye wa waswasin shaitan, wannan ya faru ne lokacin Adamu bai zama annabi ba. To shi sa wasu malamai suka ce hatta wasu wasin shaitan din da ya kama shi ai lokacin yana Adamu ne tsurarsa bai zama me, bai zama annabi ba. Idan ya zama annabi to shaitan bai da iko kuma ya kama shi, bai da ikon ya jefa masa wasu wasi, saboda me? Saboda Allah madaukakin sarki ya ce illa ibadaka minhumul mukhlasina, bayan Allah masu ikhlasi wanda Allah ya keɓance shi dan bai da tasiri a kansu, inna ibadi laysa laka alaihim sultanun. To kaga ko manyan bayan Allah annabawa su ne lamba daya. To da haka suka ce wannan abin ya faru ne kafin ya zama annabi, domin bayan duk an ambaci abin sai daga baya kuma aka ce summajtabahu rabbuhu fataba alaihi wahada, daidai da abin da ya faru ne da annabi Musa na kashe rai da yayi kafin ya zama annabi. وقتلت منكم لما خبتكم وهب لي ربي حكما وجعلني من المرسلين. kaga annabi Musa da farko kafin ya zama annabi yayi kisan kai kuma kisan kai ba bisa ga ka'ida ba to amma a lokacin ba yana annabi bane a lokacin yana Musa ne shine da kansa yake cewa fa farartu minkum lamma khiftukum na guje muku lokacin da na tsorata daga gare ku cewa za ku rama na ran da na kashe muku yana gaya wa Fir'auna to daga baya kuma yace fa wahabali rabbi hukuman sai daga baya ubangiji na ya bani hukunci ma'ana ya maida ni annabi an gane ko ja'alani minal mursalin ya sanya ni cikin manzanni to haka nan yace fa wakazahu musa faqada alayhi قال هذا من عمل الشيطان انه عدو مضل مبين قال ربي اني ظلمت نفسي فغفر لي فغفر له انه هو الغفور الرحيم وذاك دي النبي موسى عليه السلام ياي كسان كاي ني كان يزما النبي هكا نما النبي ادم يا سابا الله ني ياشي بشيا كان يزما النبي تو دا ايره ايران wannan shi yasa malamai suke cewa annabawa ma'asumai ne abinda ake nufi da ma'asumai bayan annabta ba za ka taba kama su da aikata laifi ba amma kafin annabta ana iya samun annabi ya aikata laifi bisa ga kuskure ko rashin sani to daga baya sai Allah ya yafe masa kuma sai ya maida shi annabi to bayan haka ba za ka sake jin wannan abin ya maimaita gare shi ba wannan shine abin da ake nufi da ismatul anbiya annabawa ma'asumai ne an gane ko anan da Allah ya ce summajtabahu daga baya sai Allah ya zabe shi abin nufi ya zabe shi ya bashi annabta inna Allah astafa adama wa nuhan wa ala ibrahim wa ala imran ala alamin da al istifa da al ijtiba duk ma'anar su daya ne an gane ko wajtabainahum wa hadainahum ko to daidai yake da wastafainahum fataba alayhi sai ubangiji ya yafe masa wa hada kuma ya shirye da shi to mu lura da kyau anan ma a wajen tuba anan ba a ce Allah ya yafe musu shi da matarsa ba sai ce ya yafe wa Adam malamai suka ce saboda mata tana shiga karkashin kinuwar mijinta shi yasa anan ma ba a fito da ita ba a can ma ba a fito da ita ba kuma suka ce musamman duk a wani waje na kalubale zaka ga koda mata da miji ne a ciki ba a fiye faɗan matan ba sai a faɗi shi iya mijin saboda me saboda girmama mata an gane ko yanzu da mace da mijinta za su je su yi wata rigima ba za a ce an kama su ba sai a ce an kama shi in an ce an kama shi dama an san an yi me har da ita amma ita dan girmama da suturtawa ba za a faɗe ta ba ko kuma a ce mata da miji su je su ci bashi to in an zo sai a ce shi zai biya ko kuma sai a rinka cewa ya ci bashi ita ba za a faɗi sunanta ba tare da bashin har da ita a ciki tayu ma ita ce ta zuga shi ya ciwo tayu ma larurar ta ce ta sa ya ci bashin ba larurar sa ba to wannan dai yana nuna irin yadda musulunci yake suturta mata kuma yake girmama su a madadin Allah ya ce fataba alaihi ma wahadahuma amma sai ya ce fataba alaihi wahada Allah ya karɓi tubansa ya shiryar da shi ana nufin da shi da matarsa amma me yasa aka faɗe shi shi kadai saboda magana ce ta kalubale an gane ko kuma an san ita mace mai biye wa mijinta ne me yasa daman ta ci saboda shi ne jagora shi ya yarda to da haka yanzu ma ana sa ran in dai ya ce ya fasa ko ba za a yi ba to ita ma dole ta hakura dole ta janye saboda irin tasirin da namiji yake da shi akan matarsa al-imam ibn kasir yace da Allah yake wa tafiqa yafsifani alayhi ma min warqil janna qala mujahid mujahid ibn jabr yace yarqa'ani ka hay'ati thawbi suna manna tufa a ganye a jikin su kamar kamannin tufafi ma'ana sun yi wa kansu kaya amma na ganye wa kaza qala qatada wa suddi haka qatada ma ya fada haka suddi ma ya fada da Allah yake wa asa adam rabbahu fagawa adam ya saba wa ubangiji kuma ya shiga rudu thumma jtabahu rabbuhu fataba alayhi wa hada daga baya ubangijin sai ya zabe shi ya yafe masa kuma ya shiryar da shi yace rawi al-bukhari an abi huraira an an-nabi sallallahu alaihi wasallam qala imam al-bukhari ya rawaito daga abu huraira Allah ya kara masa yadda abu huraira yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace hajja Musa Adama annabi Musa yayi jayayya da annabi Adam wata rana cikin maganganun da annabi Musa yake da Allah sai ya ce ya Allah ka nuna mana baban mu Adam ka nuna mun baban mu Adam ina da wasu tambayoyi da nake so in masa to haka ko Allah yayi sai Allah ya hada annabi Musa da annabi Adam aka tashi annabi Adam daga makwancinsa aka hada shi da annabi Musa suka yi magana To shine manzo Allah yace annabi Musa ya kafa wa Adam wasu hujjoji da dalilai shine ma'anar hajjahu faqala lahu cikin hujjojin da dalilan da ya kafa masa yace da shi antal ladhi akhrajta an-nasa min al-jannati bi dhanbika Adam kai ne ka fito da mutane daga aljanna sanadiyar zunubanka wa ashqaitahum ka jefa su a cikin wahalhalun rayuwa domin inda a aljanna muke to kaga babu yunwa babu kishirwa babu tsaraici inna laka alla tajua fiha wala ta'ra wa annaka la tadhma fiha wala tadhha qala adam sai annabi adam yace da annabi Musa ya Musa ya kai Musa anta alladhi istafaka Allah bi risalatihi wa bi kalami to kai kuma ai kai ne wanda Allah ya zabe ka da manzancin sa kuma ya zabe ka yake magana da kai atalumuni ala amrin katabahu Allah alayya qabla an yakhluqani yanzu haka kake zargi na akan abin da Allah tuni ya kaddara mun zai faru tun bi halice ni ba domin duk wannan gogarmayar da ta faru da annabi Adam a cikin aljanna dama haka Allah ya shirya tun bi halice shi ba da haka Adam bai isa ya saba wannan kaddara ba aw qaddarahu Allah layya ko yace Allah ya kaddara gare ni qabla an yakhluqani kafin ya halice ni qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam anza Allah sallallahu alaihi wasallam da yake ba sahabbai labari da yazo nan sai yace fa hajja adamu musa sai annabi adamu ya rinjayi musa da hujja mana abin da ya faru da adamu ba wai tsantsan sakaci bane ko sabo a kaddara ce ta riga fata to ita wannan kaddarar da Allah ya rubuta ya tsara za ta faru ita ce tai tasiri akan annabi adamu abinda wannan yake nunawa duk yadda mutum zai so ya aikata abu idan Allah bai kaddara masa zai yi ba zai iya ba duk yadda mutum zai so ya gujewa abu in kaddararsa an rubuta masa sai yayi wannan to bai da yadda ya iya manzo Allah kuma ya ce babu abin da ke canja mummunan kaddara irin addu'a da haka kullum mu rinka yi wa kanmu addu'a Allah ka tsare mu da mummunan kaddara manzo Allah yakan yi addu'a ya ce Allahumma inni a'udhu bika min jahdil bala wa darkish shaqa wa su'il qada wa shamatatil a'da Allah ina neman tsarinka min dark min jahdil bala daga rarakan nan ta bala'i bala'i yazo ya fata-fata da kai wa darki shaqa da riskan nan ta tsiya ma'ana mummunar kaddara ta rubuta maka shiga wuta wal iyazu billah domin shiga wuta shine mafi girman tsiya wa su'il qada da mummunar kaddara na wani abun tasku ya faru da kai wa shamatatil a'da kuma ya Allah ina neman tsarinka daga dariyan makiya wannan yana daga cikin addu'o'in da ya kamata mutum ya rinka yawayi wa kansa domin kaddara ta riga fata amma addu'a tana canja kaddara to daka dai annabi Adamu alaihi salatu wassalam duk abin da ya faru kaddara ce ta riga fata dan haka Adamu ba abun zargi bane ba dan kada wani ya ce a to ai Adamu ma ya saba wa Allah a tabbas ya saba wa Allah amma kaddara ta riga fata annabi Adamu yana da uzuri na wannan abu kuma ka sani Adamu ba irin mu bane yanzu in mu ne muka yi irin wannan kaga akwai annabawa sun zo mana an saukar mana da littafi an yi kaza an yi kaza an yi kaza an ja mana kunni ila wani ya ce to ai shi ma Adamu ai Allah ya ce masa kai yayi to amma dai duk da haka Allah da kansa ya bawa annabi Adamu uzuri ya ce walam najid lahu azma Adamu bai sai bar wannan umarnin namu da gangan ba kalmar fa nasiya ai fa taraka yake bin umarni amma ba wai dan san zuciyarsa ba sai Allah ya ce qala habita
qala habita minha jami'a ba'dukum li ba'din adu fa imma ya'tiyannakum minni hudan فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى
قال سي ubangiji yace ihbita minha jami'an to da kai da matarta ka ku sauka daga aljanna baki daya kalmar ihbita bi ma'ana inzila daga alhubut ne alhubut huwa an-nuzul to da wannan malamai da sauran dalilai suke cewa wannan ya nuna aljanna a sama take domin duk inda kaje an ce sauka to a ina mutun yake sama wanda yake kasa ba a cewa sauka kamar mutum ne yana tsaye kace zauna duk wanda kaji an ce zauna to da a me yake a tsaye amma wanda yake zauna ba a ce da shi zauna kuma sai dai a ce tashi da haka duk inda kaji an ce tashi to da a zaune yake kamar yadda duk inda kaji an ce kwanta to da ko a zaune yake ko a tsaye yake wannan yana dada nuna mana cewa lalle aljanna a sama take Allah madaukakin sarki ya ce kalla inna kitabal abrari lafi illiyin lalle wajen da ake rubuta ayyukan bayi na kwarai wanda shine aljanna inda ake taskace ayyukan su yana illiyin illiyin shine kololuwar sama can saman sammai bakwai anan aljanna take to wannan aya ma ta tabbatar da haka domin adamu da hawa'u aljanna suke sai aka ce ku sako to kaga ya nuna a sama da suke kuma wannan aljannar ita ce dai aljannar da idan an mutu za a je a shiga insha Allah domin wasu malaman suna cewa wannan wata aljanna ce ta demonstration ma'ana aljanna ce ba ta gaske ba ta kwaikwayo ta rahazal ba ita ce aljannar da idan mutane sun mutu sun shiga za su je su shiga ba in sun yi imani amma Shaykhul Islam Ibn Taymiyyah ya ce ba wani dalilin da ya nuna wannan zahiri ma ya nuna cewa lallai ita ce dai aljannar da Allah ya tanadarwa bayi shine abinda malam mai risala ya faɗa cikin aqidar ahlus sunna wal jamaa aljannar da aka fito da annabi adamu ita ce dai aljannar da Allah ya tanadarwa bayin sa masu imani in sun mutu za su je su shiga Allah ka sama a cikin rahmatka
amin
to da haka dai Allah ya ce ihbita minha jami'an kusakko daga cikin takubiyin baki daya wadansu malaman sun ce ihbita anan da Adamu da Hawwa'u ake nufi domin in bamu manta ba a bayar da su kadai ake magana a karshe karshe an gane ko domin Allah madaukakin sarki a ayoyin da suka wuce ya ce fa akala minha fa badat lahumu sawatuhuma wa tafiqa yafsifani alayhima min warqil janna kaga wannan duk da Adamu da Hawwa'u ake magana fa akala ay Adamu wa Hawwa fa badat lahumu sawatuhuma ay Adamu wa Hawwa an gane ko to kaga duk su biyun miji da matar wa dafiqa yasifani alaihi ma min waratil janna duk su biyun to shine ihbita ana nufin adamu da hawwa shine ibn kasir ya ce yaqulu ta'ala li adam wa hawwa adamu da hawwa Allah yake nufi anan to amma wasu malaman sun ce hadda iblis suka ce domin a larabci taron jama'a ana ba su lamirin musanna biyu saboda shi jam'i yana fara ne daga musanna ma'ana biyu kenan isnani fa ma fauka jama'a kamar yadda Allah subhanahu wata'ala yake magana da matan annabi in tatuba ila Allah faqad saghat qulubukuma kaga su biyu amma akai musu magana da lamirin jam'i saboda jam'i yana fara ne daga biyu mutum biyu kana iya ba su lamirin jam'i kuma kana iya ba da lamirin jam'i kuma kana nufin sama da mutum biyu haka wasu malamai suka faɗa wadansu malaman kuma suka ce a'a ihbita adamu da hawwa ake nufi amma ai akwai wajajen da qur'ani yace ihbitu qulna habitu ba'dukum li ba'din adu qulna habitu minha jami'an duk ire-iren wannan kaga shi kuma jam'i ne to anan ne suka ce ya shafi iblis ya shafi nana hawwa ya shafi shi annabi adam ga nan ibnu kasir yace wa iblisu hadda iblis zai iya shiga karkashin ihbita da haka sai ce in haka ne ihbita musanna ne amma a madadin jam'i ma'anarsa shine ihbitu minha jami'an ay min aljannati kullukum abin nufi duka ku fita daga aljanna ibn kasir yace wa qad basatna zalika fi surati al-baqara mun yi bayani akan haka dalla dalla a cikin suratul baqara ga wanda yake so sai ya koma ubangiji yace ba'dukum li ba'din adu shashin ku daga shashi makiyan juna ne ana nufin da annabi adamu da iblis kiyayya ta kullu da ƴaƴan annabi adamu da iblis kiyayya ta kullu da haka ku sani ku din makiyan juna ne da haka ya bani adama alam ahad ilaykum ya bani adama alla ta'budu shaytan innahu lakum aduwwun mubin wa ani ibuduni hadha siratun mustaqim afatattaqidunahu wa dhurriyyatahu awliya min duni wa hum lakum adu bisa lidhalimina badala inna ash-shaytana lakum aduwwun fattakhidhuhu aduwwan innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir da ka ba'dukum li ba'din adu ay adamu wa dhurriyyatuhu wa iblis wa dhurriyyatuhu adamu da ƴaƴansa da iblis da ƴaƴansa makiyan juna ne to da ka ya kamata lalle mu ɗan adam mu sani cewa iblis ba masoyin mu bane makiyin mu ne duk abin da zai rude mu akan sa to mu kiyaye rudi ne irin na maki sai Allah ya ce mu fa man tabi'a hudaya ko an karanta fa man tabi'a hudaya duk fa in ma ya'ti annakum minni hudan kai lallai shari'a ta za ta zo muku cewa shari'a za ta zo kana abul aliya al anbiya wa rusul wal bayan Allah ya yi wa annabi adamu da ƴaƴansa alƙawarin zai turo annabawa zai aiko manzanni kuma zai saukar da littattafai shine ma'anar fa in ma ya'ti annakum minni huda lallai shari'a ta za ta zo muku to idan ta zo din fa man tabi'a hudaya duk wanda ya bi shari'a ta fala yadhillu ba zai bata ba wala yashqa kuma ba zai tabe ba Abdullahi dan Abu zai ce la yadhillu fi dunya a duniya ba zai tabe ba wala yashqa fil akhirah a lahira kuma ba zai tsiyata ba da haka abdalal an fassara shi da bata na duniya ashqa an fassara shi da tabewa ta lahira kenan a wata ayar yace fa in ma ya'ti annakum minni huda fala khawfun alaihim faman tabi'a hudaya fala khawfun alaihim wala hum yahzanun duk wanda ya bi shari'ar tawa ba zai taba jin tsoro ba kuma ba zai takaici ba ba zai ji tsoro ba a yayin mutuwa wajen abin da zai je tar a lahira kuma ba zai takaici ba a lokacin barin duniya na abin da zai bari na duniya domin in ya je lahira Allah zai bashi ninkin ba ninkin abin da ya bari sai Allah ya ce mai
waman a'rada an dhikri fa inna lahu ma'ishatan dhanka wa nahshuruhu yawma al-qiyamati a'ma qala rabbi lima hashartani a'ma wa qad kuntu basira qala kadhalika atatka ayatuna fa nasitaha wa kadhalika al-yawma tunsa wa kadhalika najzi man asrafa wa lam yu'min bi ayati rabbi wa la'adabu al-akhirati ashadd
Ubangiji ya ce wa man a'rada an zikiri wanda kuma ya bijirewa zikirina zikiri anan ana nufin alqur'ani ko ana nufin umarnina da hanahanina wanda su ne abinda qur'ani ya kunsa Ubangiji madaukakin sarki ya kira qur'ani da zikiri inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun innal ladhina kafaru bidhikri lamma ja'ahum wa innahu likitabun aziz daka dai azzikiru yana zuwa da ma'anar qur'ani daka fa man a'rada an zikiri fa inna lahu wa man a'rada an zikiri fa inna lahu ma'ishatan dhanka ibn kashir tafsir yace ai khalafa amri wa ma anzaltuhu ala rasuli duk wanda ya saba wa umarnina kuma yake bin abin da na saukar wa manzona a'rada anhu wa tanasahu ya bijire masa yayi buris da shi wa akhadha min ghairihi hudahu ko min ghairi hudahu sannan ya riki wata shari'ar da ba ta annabi ba sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wannan shine ake nufi da waman a'rada an dhikri ma'ana a madadin mutum ya bi Allah ya bi banzan Allah sallallahu alaihi wa sallam ya bauta wa Allah bisa ga sunnar annabi a sai ya koma yana yayaye yana karma karime yau shine bin wancan shehi gobe jin bin wancan shehi to Allah ya ce fa inna lahu ma'ishatan dhankan hakika sai na hada shi da rayuwar wahala rayuwar kunci kaga mutum yana ta bulayi a rayuwa yana ta shirme a rayuwa al'amuransa sun kisa daidaita to dama abin da ke sa dan adam ya samu daidaituwar lamari da nutsuwa shine bin Allah madaukakin sarki amma matukar mutum yake bin Allah to Allah ba zai bashi ya zauna lafiya ba kuma al'amuransa ba za su taba gyaruwa ba shi yasa masu hikima suka ce bin Allah maganin wayo Allah shi yasa Allah madaukakin sarki ya ce wa kadhalika najzi man asrafa wa lam yu'min bi ayati rabbih wa la adhabul akhirati ashadd wa abqa al-imam ibn kasir ya ce kalmar dankan fi dunya ay fala tumanina lahu wa lan shiraha li sadrihi zaka ga mutum baya cikin nutsuwa kirjinsa kuma ba zai samu yalwa ba zai samu hutun zuciya ba an gane ko kaga kullum mutum a furgice yake saboda me saboda bai bi Allah ba ya kiye imani ya kiye bi sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to ba za ka taba samun natsuwa ba kuwa haka shine ibnu kasir yace bal sadruhu dayyiqun ko da yaushe kirjinsa yana cikin kunci harijun atakure لضلاله saboda batansa wa intana amma zahiruhu koda kaga a zahirinsa yana cikin ni'ima ila a zahiri Allah ya bashi kudi ila Allah ya bashi sarauta to amma kuma Allah ba zai bashi hutun zuciya ba sai ya ce wala bisa masha a koda a zahiri kana ganin yana sa tufafin da yake so na isa wa akala masha a kuma yana cin abin da yake so na abinci mai ni'ima na alfarma wa sakana haifu sha a kuma koda yana zaune a gidaje katafarai na isa fa inna qalbahu lam yakhlus ila al-yaqin wa haqiqa dinda haka zuciyarsa ba za ta taba samun nutsuwa ba da kwanciyar hankali wal huda ba kuma zai samu shari'a ba fa huwa fi qalaqi kullun yana cikin dardar wa hayratin da dimuwa wa shakkin da kokonto fala yazalu fi raibatin ba zai gushe ba cikin kai kawo ya taraddadu yana buga buga fa hadha min dinqit min dankil ma'ishati wannan yana daga cikin kuncin rayuwar da Allah yake nufi domin karka dauka cewa kuncin rayuwar ana nufin ya zama talaka a'a talaucin zahiri ba shine kuncin rayuwa ba yanzu da dama akwai talakan da a zahirin sa talaka ne amma a zuciyarsa yafi da yawa daga cikin masu kudi kwanciyar hankali to wannan ba shi ake nufi ba bal ma hasali zaka ga mafi yawancin kafirai a zahiri suna da kudi suna da ni'imar jiki suna da kwanciyar hankali na fili amma zuciyarsu ce ba ta da nutsuwa wani sai ya sha kwaya kullun zai yi bacci wani sai ya sha giya kullun zai yi bacci wani sai ya ji kiɗa-kiɗa da raye-raye sannan zai yi bacci kullun sai abu ya zai kwanta saboda rashin hutun zuciya kuma hutun zuciyan ake nema amma ya ki samuwa saboda shi hutun zuciya ba kudi ke ba da shi ba ba mulki ke ba da shi ba bin Allah ne yake ba da hutun zuciya imani ne yake ba da hutun zuciya ambatan Allah ne bisa ga sunnar manzon Allah yake ba da hutun zuciya alladhina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dhikrillah ala bi dhikrillah tatma'innul qulub ubangiji yace waɗanda suka yi imani su zukatansu suke samun nutsuwa da ambatan Allah ku saurara ku ji da ambatan Allah ne zukata suke samun nutsuwa to daka dai ibnu kasir yace wannan shine abin da ake nufi da fa inna lahu ma'ishatan danka Allah yayi alƙawari zai sa duk wanda yake bin shari'ar sa a cikin kuncin rayuwa abin nufi kuncin zuciya to sannan ubangiji yace wa nahshuruhu yawmal qiyamati a'ma kuma ranar lahira zamu tashe shi makaho ma'ana idan sa baya gani to wannan ma kuma azaba ce to daka wannan yake nuna mana ashe rashin ido azaba ce ko da yake a duniya wannan ba azaba bane jarrabawa ce ta rayuwa amma a lahira duk mutumin da ka ganshi makaho to azaba Allah yake masa shi yasa Allah ya ce wa nahshuruhum yawmal qiyamati ala wujuhihim umyan wa bukman wa summan ma'awahum jahannam kullama qabad zidnahum sa'ira summun bukman umyan fahum la yarji'un daka kafirai yana daga cikin alamomin da zaka gane su da shi a lahira kaga sun tashi makami makafi suna buge-buge sun kasa gane hanyar da za su bi su kubuta su je aljanna kuma Allah ya musu haka ne daman dan ya ta sake su ya jefa su a cikin wuta to da haka ubangiji subhanahu wataala ya ce wa nahshuruhu yawmal qiyamati a'ma alahira za mu tashe shi makaho shi wanda bai bi Allah ba a duniya wanda bai yi imani ba wanda bai bi manzannin da Allah ya aika masa ba qala mujahid imamu mujahid ya ce wa abu salih da abu salih wa suddi da suddi aila hujjata lahu abinda ake nufi da makaho bai da hujjar da zai kwaci kansa a gaban Allah haka wasu malamai suka fassara ba ana nufin makantar ido ba suka ce makantar zuciya makantar zuciya shine ka rasa hujjar da zaka kwaci kanka lokacin da ake tuhumarka kuma mu gane daman zuciya tana da makantar ta ido ma yana da makantar sa shine Allah madaukin sarki yace fa inna la ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati fi sudur ba makantar ido shine aibi ba makantar zuciya shine aibi to makantar zuciya shine bata to da ka yadda suka bata a duniya suka ki bin gaskiya a lahira kuma za mu bata musu da zuciyar su su kasa samun hujja domin daman ba su da ita to amma dai wasu malaman suka ce a makantar ido ake nufi kuma Allah zai hada musu da hatta zuciya qala ikrima ikrima yace umiya alaihi kullu shay'in illa jahannama za a makantar da shi ba zai iya ganin komai ba sai wutar jahannama dan ya kai kansa da kansa can kama qala ta'ala kamar yadda Allah ya faɗa sai ya karanto mana waccan ayar wa nahshuruhum yawmal qiyamati ala wujuhihim عميا وبكما وثم مأواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا. فذكر كافري زي قال رب زي يا أبنجي لما حشرتني أعمى ميسا كتاشين مكاه وقد كنت بصيرا الهال الدنيا ناكسا إنا غني أي في الدنيا. قال سي أبنجي يتي لشي كذلك أتتك آياتنا إرن حكا كيما دا آيو إما سكذو مكا فنسيتها سي كي برزدس كي كرقص كي كي أي كي دسو كلمة نسي أنم بمعنى تركا daidai da fadin Allah nasullaha fa nasiyahum ay tarakullaha fa tarakahum wala takunu kallazina nasullaha fa ansahum anfusahum ay wala takunu kallazina tarakullaha fa tarakahum bi anfusihim daka annisyan yana zuwa bi ma'ana tark daidai da fadin Allah wa laqad ahidna ila adam min qablu fa nasiya shi ma bi ma'ana fa taraka daka wa kadhalika haka nan kaima atatka ayatuna da ayoyin mu suka zo maka fa nasitaha sai ka kyale su kaje ka karba kai aiki wa kadhalika dan haka kai ma haka al yawma awunin yau tunsa za a bakka a cikin halin da kake ciki na makanta ba za a buke maka ido ba ibn kasir yace ai lamma a'radta an ayati llahi wa amaltaha mu'amalatan man lam yadhkurha ba'da balagiha ilayka tanasaitaha wa a'radta anha wa aghfaltaha كذلك اليوم نعاملك مؤامله من ينساك irin yadda da ayoyin Allah suka zo kai buruska kawai da kai kai sha kulatan bangaro to haka kai ma yau za a yi maka sakamako da irin abin da ka aikata bisa ga ka'idar aljaza'u min jinsil amal shi ne Allah madaukakin sarki yace fal yawma nansahum kama nasu liqa'a yawmihim hadha wa ma kanu bi ayatina yajhadun fal yawma awunin yaw nansahum za mu basu cikin azaba da halin kunci kama nasu liqa'a yawmihim hadha kamar yadda su ma suka bar yin imani da aiki na kwarai dan wannan ranar tasu ita ce ranar alkiyama wa ma kanu bi ayatina yajhadun da kuma abin da suka kasance suna jayayya da shi na ayoyin mu da ka fa innal jazaa'a min jinsil amal za a yi mutun sakamako irin abin da ya aikata sai Allah ya ce wa kadhalika irin haka ne na jazi man asrafa muke sakawa dukkan wanda ya sakaci walam yu'min bi ayati rabbih bi imani da ayin ubangijin sa ba wala azabul akhirati kuma ka sani azabul lahira ashaddu ita tafi tsanani sama da azabul duniya wa abqa kuma ita ce wanzaziya an gane ko domin a lahira Allah yana da azaba a duniya ma yana da azaba to amma wace ce tafi azab al-lahira kadhalika al-azab wa al-azab al-akhirati akbar law kanu ya'lamun sai Allah ya ce
afalam yahdi lahum kam ahlakna qablahum min al-qurun yamshuna fi masakinihim inna fi dhalika la'ayatin li ulinnuha
Allah ya ce afalam yahdi lahum yanzu bai bayyana gare su bane kam ahlakana nawa muka halakar qablahum kafin su min alquruni na zamuna mana ba su sani bane mun halakar da mutane da yawa kafin su tabbas labari ya zo mana kuma labari ya zo kowace al'umma cewa Allah ya halakar da al'ummomi da yawa to me amfanin sanin irin wannan labarin dan ka guji yin abin da irin waɗannan mutane da aka halakar suka yi dan kai ma kar a halakar da kai to wannan shine daka Allah ya ce awalam yahdi lahum afalam yahdi lahum shin yanzu bai bayyana gare su ba alhidaya anan ana nufin hidayatul bayan shari'a ana nufin bayani domin kalmar shari'a tana zuwa da ma'anar bayani an gane ko amma famudu fahadainahu ay fa bayyana lahum fastahabbul ama ala alhuda yahuda aw samuda wa Allah ya ce mun musu bayani amma da gangan suka zabata akan shari'a ba wai dan musu sani ba kamar yadda Allah ya ce inna hadainahu sabila imma shakiran wa imma kafura mu muka yi wa dan adam bayani na tafarki ko na shari'a ko na bata ya zabi wanda yake so wa hadainahu najdain mun yi wa dan adam bayani tafarkai guda biyu tafarkin shari'a da tafarkin bata wa kadhalika nufassilu alayati wa litastabina sabilul mujrimin to daka dai kalmar alhuda anan bi ma'ana albayan awalam yah afalam yahdi lahum shin bai bayyana gare su bane kam ahlakna kam anan harfu istifhamin ne ana amfani da kam dan tambaya to amma kamar yadda muka sani tambaya iri-iri ce, akwai tambayar da take nuna tabbatarwa, akwai tambayar da take nuna korewa. To sannan waɗansu malaman ma suka ce kam anan, kam ce bi ma'ana at-taksiriyya, masdariyya at-taksiriyya, ai ahlakna kaseeran, labari bai ishe musu bane, amsa shine ya ishe musu. To me labarin? Shine mun halakar da mutane da yawa, mun halakar da Adawa, mun halakar da Samudawa, mun halakar da mutanen Annabi Nuhu, mun halakar da mutanen Annabi Shu'aibu da sauransu. Ubangiji yace yamshuna fi masakinihim, waɗanda halakar ta zo musu rana tsaka suna tafiya a gidajensu a garuruwansu, kawai sai Allah madaukakin sarki ya turo azaba ta zo ta gama da su. Da aka sai zama yamshuna fi masakinihim hali ne na al-qurun, da aka ce kam ahlakna min al-qurun, nawa muka halakar ko mun halakar da yawa na al-qaryatu, hala kaunihim yamshuna fi masakinihim, suna tsaka da tafiya a gidajensu muka turo azaba ta gama da su. To wannan ma yana sanya tsoro, jan kunne ne Allah yake yi, karka dauka idan kana saba wa Allah in zai maka ukuba sai ya sanar da kai, a'a kawai ukubar za ta zo ne ba tare da ka sani ba. To shi ko abin duk da zai zo maka ba tare da ka sani ba, kuma ba mai dadi ba, wannan abu ne wanda ya kamata ka shiga taitayinka, karka bari ya faru, domin in ya faru ba za ka ji dadi ba. Shine ma'anar a Allah madaukakin sarki yake faɗa wata ayar, fa atahumul azabu min haythu la yashurun, sai azaba ta zo musu ta inda ba su yi tsammani ba. An gane ko? Fa atahumul lahu min haythu lam yahtasibu, Allah ya zo musu ta inda ba sa tsammani. Wasunsu sun fito kasuwa, waɗansunsu suna wajen aiki, wasu suna gida, wasu suna gonakinsu, haka kawai sai azaba ta afko musu. Shi ne Allah subhanahu wa ta'ala yake gaya mana, ku kiyaye irin abin da ya samu wa'ancan, kada kuma ya same ku. To da haka Ubangiji madaukakin sarki ce inna fi zalika lalle, a cikin haka la ayatin, akwai abin lura li ulil nuha, ga masu hankali. Waɗansu malaman sun ce kalmar yamshuna fi masakinihim ana nufin su waɗanda ake magana, shi labari bai zo muku bane mun halakar da mutane da yawa, wa ga su ma kuna rayuwa a garuruwansu. Mana bayan Allah ya halakar da al'ummomin da suka gabata, kuma sai ya maye wasu a gurbinsu, to kuma wasu suka zo su kuma saboda ganganci su ma suke sabawa Allah, a madadin su dauki izina cewa da fa inda muke rayuwar nan wasu ne suka rayu a wajen, suka sabawa Allah ya halakar da su, to ya kamata mu kuma mu kiyaye. Shine a wata ayar Allah ya ce wa sakantum fi masakinil ladina zalamu anfusahum wa tabayyana lakum kayfa fa'alna bihim wa darabna lakum al-amthal, gashi kuna rayuwa a garuruwan waɗanda suka zalunci kansu muka halakar da su, amma ku duk da haka ba ku shiga taitayin ku ba. To haka waɗansu malaman tafsiri suka ce. To da haka dai koma wanne ne Allah yana jan kunne ne ga kowane ɓangare, kuma yana ɗau nuna mana mu ɗau izina ga abin da ya faru ga wasu sakamakon saɓansu, dan kada mu ma hakan ya faru gare mu sakamakon namu saban. Allah ya kiyaye. Sai Allah ya ce mai
walaula kalimatun sabaqat min rabbika lakana lizaman wa ajalun musamma.
Allah ya ce walaula kalimatun, ba dan wata kalma ba, sabaqat min rabbika, da ta rigaya daga ubangijinka, ma'ana Allah ya riga ya faɗe ta kuma yayi alƙawari akan ta. Ibn Kasir yace wannan kalima wa huwa annahu la yu'azzibu ahadan illa ba'da qiyamil hujjati alayhi, itace Allah baya azabtar da kowa sai ya kafa masa hujja, sai yayi masa gargadi, sai ya ja masa kunne. Ma'ana fadin Allah wa ma kunna mu'azzibina hatta naba'atha rasula, ba ma azaba ga kowa sai mun aiko masa ƴan aike, sai sun ja masa kunne, sai mun saukar masa da littafi an karanta masa, in yayi kunnan kuwa shegu, to sannan azaban mu ta zo masa. To ba dan wannan kalmar ba, ba dan wannan alƙawarin ba. Ubangiji madaukakin sarki ce la kana lizaman, da take mun azabtar da su, kuma wa ajalin musamman, ba dan wani lokaci da muka riga muka diba ba, komai a wajen Allah yana da lokaci, yana da gwargwado. To ba dan Allah ya dibar wa komai lokaci ba, to da tuni ya gama da kafirai, da tuni ya halakar da su. To amma Allah madaukakin sarki shi baya gaggawa a cikin lamarinsa, yana bin komai daki daki, komai yana da lokaci a wajensa, kuma in lokacin yayi duk yadda zaka saba wa Allah ba zaka sa ya canja alƙawarinsa ba, saboda inna Allah la yukhlifu al-mi'ad, Allah ba ya saba alƙawari. Idan Allah ya kaddara wani sai yayi shekara 100 a duniya, duk sabansa sai Allah ya bashi ya kai shekara 100. Idan Allah yayi wani sai yayi shekara 100 a duniya ko shekara 10 zai a duniya, to duk biyayyar da yake wa Allah komai da'arsa in wannan shekara 10 ta zai mutu. Shi Allah biyayyarka ba ta sa ya ƙara maka kwanaki in ya ɗiban maka kwanaki, sabanka kuma ba ya sa ya rage maka kwanaki in ya ɗiban maka kwanaki. Ma'ana ba kamar mu ɗan adam bane. Yanzu kai ɗan adam ne, wani yana kyautata maka kana jin daɗin zama da shi, sai kai ta barin sa yana ɗaukar tsawon lokaci ka ƙara masa rayuwa inda kai kake ƙarawa. To haka nan shi ɗan adam in wani ya ba shi haushi ko yana fusata shi yana masa abin da baya so, to wannan zai iya sa sai ya yi mai sai rage masa kwanaki inda kwanakin a hannunsa suke. To amma shi Allah duk baya haka. To wannan yana nuna mana irin haƙurin Ubangiji subhanahu wa ta'ala. To da ka bisa ga wannan ɗabi'a ta Allah ta haƙuri, shi ne yake ba wa annabi haƙuri, kai ma ka zama mai haƙuri, ka bi komai asali. Sai Allah ya ce mai fasbir.
Fasbir ala ma yaquluna wa sabbih bihamdi rabbika qabla tulu'i ash-shamsi wa qabla ghurubiha. ومن آلاء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى.
الله يجي فاصبر كيما كي هقولي ألا ما يقولون بسجا أبن دسك جاي ما كان باتنج نسجي دك كيما هو كجي فوس جي دك كيما صافي فوس جي دك كيما واقي وسبح بحمد ربك كتجا بدل تسبيه دبوديا جوبنج جنكا قبل طلوع الشمس كافن هودو ورانا وقبل غروبها ده كافن فات وتا ومن الليل هكذا أدري ومن آناء الليل هكذا أجيب أتكاتكين دري فصبه نما كي تسبيه وأطراف النهار هك أجب فموني لألك ترضى دنك سامي الدر الله. فأنا أنشي أي تسبيه سننكم أنشي أي بوديا ما لم يسك شيء إذن تسبيه ده بوديا سكهدو. To ana nufin ka tsarkake Allah kuma ka sifanta shi da kamala, tsarkake shi daga dukkan daudar da kafirai suka jingina masa, kamar cewa ya rikida, kamar cewa Allah talaka ne su ne mawadata, laqad kafara alladhina qalu inna allaha faqirun wa nahnu aghniya, kamar cewa Allah dayan uku ne, laqad kafara alladhina qalu inna allaha thalithu thalatha, da ire-iren waɗannan, domin waɗannan duk daudodi ne ba su dace da Allah ba. Don haka idan aka ce kai tasbihi, to ana nufin ka tsarkake Allah daga daudar da kafirai suka jingina masa. To sannan idan kuma aka ce kai tahmidi, shi kuma ana nufin ka sifanta shi da kamala, mana ka ce Allah ba yi da ɗa, da haka Allah mawadaci ne kenan gaburan ɗa. Allah ba yi da mata, ma'ana mawadaci ne gaburan ya yi mata. Allah ba yi da kishiya, ma'ana shi kaɗai yake. To wannan shi ne fasabbi sannan bihamdi rabbik. Malamai suka ce idan tasbihi yazo shi kadai ko tahmidi yazo shi kadai, to yana daukar ma'anarsa da ta dan uwansa, amma idan sun hadu to sai a ware. Tasbihi shine tsarkake Allah daga naƙasa, tahmidi sifanta Allah da kamala. An gane ko? To sannan sai Allah ya sanya lokutan da za a yi tasbihin, yace bi hamd qabla tulu'i shamsi wa qabla ghurubiha. To a ka'ida shine duk inda kaji an ce ayi tasbihi kuma aka fadi lokaci, to wannan tasbihin ma'anarsa shine sallah. Amma idan aka ce ayi tasbihi ba a faɗi lokaci ba, to ana nufin tasbihi na baki da ake yi, subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi al'azim. Domin sallah ana kiranta da suna tasbihi, kuma ita sallah ita ce mai lokaci. To in dai tasbihi mai lokaci ne sallah ake nufi. Shi yasa Allah madaukakin sarki ya faɗi haka ayoyi da yawa. Fa subhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihuna wa lahu alhamdu fis samawati wal ardi wa ashiyan wa hina tuzhirun. Kaga hina tumsuna wa hina tusbihun lokuta ne, da haka tasbihin ana nufin sallah kenan. To sannan haka Allah ya ce fa auha ilaihim an sabbihu bukratan wa ashiya, bukratan wa ashiya lokuta ne an sabbihu tasbihi, da haka ana nufin sallah. To wannan ka'ida ce wanda ya kiyaye ta a Qur'ani zai samu saukin fahimta da yawa. A ƙarshe al-Imam Ibn Kathir yake cewa wannan tasbihin ana nufin salloli, da aka ce qabla tulu'i shams yace ya'ani salatul fajr, kafin hudowar rana ana yin sallar asuba. To da haka lokacin sallar asuba ake nufi, ayi sallar asuba. Wa qabla ghurubiha, kafin faduwar rana ya'ani salatul asr, sallar al'asr ake nufi. Sai yace kama ja'a fil hadisi, kamar yadda yazo a hadisi a cikin Bukhari da Muslim hadisin Jabir dan Abdullah al-Bajali ko Jarir kai dan Abdullah al-Bajali Allah ya kara masa yadda kale yace kunna julusan inda Rasulullah wa tarana muna zauna a wajen annabi fa nazara ila al-qamari laylatal badr sai annabi ya kalli sama daren wata ya fito sai yace innakum satarawna rabbakum kama tarawna hadha al-qamar za ku ga ubangijin ku irin yadda kuke ganin wannan wata a fili la tudamuna fi ru'yati babu turereniya wajen ganin sai yace fa in istata'tum in kun samu iko Allah tugula bu kada arin jaye ku ala salatin qabla tulu'i shamsi bisa ga yin sallah kafin rana ta hudu asuba kenan wa qabla ghurubiha da kafin rana ta fadi al'asr kenan fa'alu ku aikata yace thumma qara'a hadhihi al-aya sai annabi ya karanta wannan aya saka kenan ayar tana nuna lokutan sallah ne da haka shi yasa malamai suka ce a qur'ani akwai bayanin lokutan sallah abinda babu a qur'ani shine bayanin adadin raka'o'in sallah wannan sai an koma sunna Allah ya nuna mana gaskiya babu ikon binta ya nuna mana karaya babu ikon nisan ta saboda lokaci zamu tsaya nan kuma kamar yadda aka sani gobe babu karatu insha Allah sai ranar asabar kuma subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik assalamu alaikum
wa alaikumus salam wa rahmatullahi wa barakatuh.